Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2549-60 sai kuma kilo hazibo 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya muryar Arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin jin ragamar shirin namu na yau, Laraba 5 ga watan Yuli shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Kila kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yayi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makamai da kuriyar ta arewa ta kaddamar na baya-bayan nan. Sannan Katar kuma ta bada sanarwar shirinta na tsara samar da iskar gas. Wasu gungun matasa kuma a kasar Gambia sun yi fushi akan hana su takardun izinin shiga Amurka.
Kanin labaran kenan. An yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Mai Tamasile jiya a birnin Kano.
Jiya Litinin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa. Ba za a sake irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasar take da zamantakewar mutane.
Muna kuma da rahotanni kan har-haren da ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ke zafafa kaiwa a kasashen Niger da Kamaru. Sahaba Imam Aliyu ya shigo da shirin demokradiya, shirin da ke haska fitila kan cigaba ko kuma akasin haka da ake samu a harkokin siyasar kasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a. Kila kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yayi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddamar a baya-bayan nan. Amurka ce ita ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun yi zaton Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa Alaska. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba wa Pyongyang takunkumai da dama, to amma kila ba su shawo kan Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na makaman nukuliya ba. Wannan gwaji na baya-bayan nan ya tada hankalin babban kawar Koriya ta Arewa China, wacce a hali yanzu Majalisar Tsaronta take gudanar da tattaunawa a fadar shugaban kasa. Da alaman dai China ba ta cimma nasara ba wurin baiwa Koriya ta Arewa shawara ta daina gudanar da gwaje-gwajen.
Kata ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas, mataki da ake ganin ta ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur ta gwamnatin Kata ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas da amfani cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. Za a gudanar da ƙari ne a yankin arewacin ƙasar, inda ake da tarin iskar gas fiye da ko'ina a duniya, wanda Qatar da Iran suke ginawa. Wannan sanarwar ta jiya Talata akan makamashi. Qatar ta bayar ne a yayin da wa'adin da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa da Masar suka gindaya mata game da jerin buƙatu da keɓe. Matakin da ya kai ga manyan ƙasashen guda uku suka yanke hulɗar diplomasiya da ta kasuwanci da Qatar wata guda da ya shige.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar Gambia sun yi fushi tare da nuna matuƙar damuwa akan hana su takardar izinin shiga Amurka don halartar babban gasar mutum-mutumi na zamani wadda ake cewa robot a Turanci, wadda za a yi ta duniya, za a gudanar a nan Washington DC a wannan wata. Wannan lamari ya faru ne kwanaki 'yan kaɗan bayan ofishin jakadancin Amurka a Kabul ya hana wata ƙungiyar 'yan matan Afghanistan takardar visar shiga Amurka. Ba a yi musu bayanin dalilan da ya sa aka hana su visar ba. Wannan abin takaici ne, ganin mu ƙasashe biyu kaɗai ne ba za mu samu damar shiga wannan gasar ba, in ji wata ɗaliba a Gambia mai suna Fatumata Sise. a maimakon halartar gasar matasan kasashen biyu za su shige gasar ne ta hanyar sadarwa ta video ta Skype. Matasan ba su ji dadin shiga wannan gasar ta hoton video ba, sun yi tsawon watanni suna shiri da kuma zumudin ganin sun yi ziyara a nan Washington DC. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kare matsayinta game da haramtawa kasashe masu yawan musulmi guda shida bulaguro zuwa nan Amurka, kuma da takunkumi wanda ya hana wa wasu kakanni da dangi ziyarar iyalansu a nan da suke zaune a nan Amurka. A bayani da ta yi a kotu a ranar Litini, Amurka ta ce ta dakatar da kasashe, wato dakatarwa da ta yi wa kasashe kamar Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria da Yemen ya dace da dadaddun ka'idojin dokokin shige da fice na Amurka. Gwamnatin Amurka tana mayar da martani ne akan karar da jihar Hawaii ta shigar na kalubalantar dokokin gwamnatin kasar, wacce ta gindaya na shirin aiwatar da haramcin balaguro da aka kaddamar a makon jiya.
A yayin da 'yan sanda suka ƙara ƙaimi a wurin sintiri, masu zanga-zanga kuma suka kafa sansani a birnin Hamburg a Jamus, babu wanda yake zaton ko kuma sa ran ƙarshen mako mai sauki a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai haɗu da sauran takwarorin aikinsa na taron manyan ƙasashen duniya 20 masu ƙarfin arzikin masana'antu. Shugaba Trump da shugabar Jamus Angela Merkel suna da saɓani a kan batun canjin yanayi da cinikayya, amma za su iya samun daidaituwa da juna a kan yaƙi da ta'addanci da nuna adawa da gwajin makamai da Koriya ta Arewa take yi da kuma ƙarafen da China ke zubarwa. Angela Merkel ta yi alƙawarin yin aikin samun daidaituwa ko kuma yi da wajewa a kan batutuwa da dama, amma dai bata hangen wata alamar canji a hulɗarta da gwamnatin Amurka.
Afghanistan ta ce za ta fara tare hidimomin yanar gizo da rufe dandali da kungiyoyin ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su a ƙarshen wannan mako, ƙarƙashin ka'idojin dokar yaƙi da laifukan yanar gizo, wato da gwamnati ta rattaba hannu a watan jiya. Ma'aikatar sadarwa da fasahar watsa labarai ta ce tana tattara bayanai na dandali masu nasaba da kungiyoyin 'yan ta'adda da magoya bayansu, bisa bayanai daga hukumar leken asirin kasar da ma'aikatar watsa labarai da al'adu. Kakakin ma'aikatar Najib Nagyal ya ce rufe dandalin na yanar gizon zai fara ne a ranar Asabar mai zuwa, kamar yadda hukumar yaƙi da ta'annati ta duniyar gizo ta Afghanistan da dokar laifukar duniyar gizo suka tanada.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Da labar mabuɗe tafkar hotunan nama ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙunar baƙin wake da ake cewa sabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kai harin ƙunar baƙin wake a jihar Arewa mai nisa, suka kashe mutane hudu, waɗansu goma sha kuma suka jikata. Wakilin Garba Awal na ɗauke da cigaban rahoton.
Jim kaɗan da kai harin sai ka gano wani wanda yake nema ya kwance na saubawa man a wani bariki na sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya, amma bai samu nasara ba. Mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa, Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi.
Na mai ba da shawara na ministan hukumar tsaro na sadarwa da yake a wannan daurewa, mu dauki tsaron matakai kasan mun zauna mun taro da ainihin ministan tsaro Joseph Asumo wanda ya ja mana kunna mai da ya ainihin ga mana cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'amura da ke faruwa, da yake kakamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin yan gudun hijira da Boko Haram suka fito daga kasar Najeriya. Shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane, saboda mun lura cewa wata ƙungiyar Boko Haram suna ainihin sake shiga a kowane lokaci, yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suke taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan ƙasar Kamaru. Shi yasa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida-gida, mu shiga gida-gida ne kuma mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan ƙungiyar Boko Haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a Arewa mai nisa musamman da shashin ainihin garin Hamuka.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kashe ba tarbiya ba dawowa.
dangane da hare-haren kungiyar Boko Haram din har wa yau hukumomi a makwabciya jamhuriyar Nijar sun bayyana daukar matakan shawo kan kungiyar yayin da suke ƙara daukar matakan tallafa waɗanda hare-haren ya shafa. Gwamnati ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da kakakin ta Asmanu Malam Isa ya karanta kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana daga Benin Yame.
Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juillet 2017, un groupe de terroristes Boko Haram composé de
cikin daren Lahadi 2 zuwa Litinin 3 ga watan Yuli da muke ciki, dan Boko Haram sun abuka ma mutanen garin Ingalewa waɗanda ba su san hawa ba, ba su san sabka ba, abinda ya haddasa mutuwar mutane 9 tare da shakatar mutum daya. Haka sun yi awan gaba da kananan ƴan mata 26 da samari 10 ai ya ci gaba da cewa askarawan Niger suna can suna neman waɗanda aka yi awan gaba da su, kuma gwamnati ba za ta yi ƙasa a guyuwa ba face sai ta tabbatar da samun nasara. Kakakin gwamnatin ta jamhuriyar Niger ya ci gaba da cewa wannan harin fa ya zo ne bayan wanda su ƴan Boko Haram din suka kai a garin Kablewa sati guda da ya gabata, wanda ya haddasa mutuwar ƴan kunar bakin wake guda 2 a sansanin ƴan gudun hijira tare da kashe mutane guda 2 da jima mutum 11 waɗanda 4 daga cikin su na cikin matsanancin hali. Ya ci gaba da cewa waɗannan har-haren na sare Kanoce wa al'umma da ba ta da wani makami a hannunta da ƴan Boko Haram din ke kai ya tabbatar da cewa lagon su ya riga ya karya halin yanzu, kamin ya isar da sakon shugaban kasa da na shugaban gwamnati da dukkan membobin gwamnatin kasar na ta'aziyya ga yallai da al'ummomin da aka kashe musu ƴan uwa, haka ma tare da yiwa waɗanda suka ji ciwo fatan samun lafiya. Daga ƙarshe ya ce gwamnatin ƙasar tana neman al'ummomi su kasance a cikin tsanaki kuma kar su shiga dukkan wani rudani tare da bada haɗin kai ga jami'an tsaro a cikin wannan yaki da Boko Haram. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To a gaida na birnin Kwanni, bari mu rufe taskar hotonnin namu a birnin Kano inda aka yi jana'izar tsohon jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Mai Tamasile. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Kabarbarin dubin dubatar musulmi kenan da suka halarci sallar jana'izar wadda ta gudana karkashin jagorancin limamin Kano Professor Muhammad Sani Zahraddin, ba ga dimbin al'ummar Kanawa daga sassan birni da kewayen Kano da suka yi dandazo a yankin da aka yi sallar. Ɗaruruwan mutane daga ciki da wajen Najeriya ne suka halarci wurin. Kilasta sanya aka yi sallar, gawar marigayin na cikin mota saboda dandazon jama'a ya hana a fito da ta waje duk kuwa da fadin filin kofar kudu. An iso da gawar wurin bayan da aka yi masa wanka a gidansa da ke Dawaki Road a unguwar Nasarawa GRA a nan Kano. Shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari ne ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya zuwa nan Kano domin halartar jana'izar ta dan masanin Kano, yayin da shugaban majalisar dattawa Sanata Bukola Saraki ya jagoranci sanatoci da sauran 'yan majalisa. An dai binne marigayin ne a makabartar da ke kofar Mazugal a cikin birnin Kano. Alhaji Sala Aliyu Hadeja da ke cikin jerin ɗaliban marigayi mai Tamasile da suka halarci jana'izar ya ce an sami gibi mai wuyar cewa
wallahi ba zai yi a samu mutum daya wanda yake kamar sa ba, saboda inda ya ratso ya taho har ya zuwa jiya Litinin da Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa, ba za a sake yin irin wannan yanayin na mutanen da yadda siyasa take da zamantakewar mutane. In wani ƙarni ya tafi ya tafi kenan, ba za a sake samun irinsa ba, sai dai kwatankwaci mai kama da shi. To da ka samu wani wanda zai zama kamar Mai Tamasile ba zai yi ba, sai dai a kamanta dai, amma dai ba a ce kamar sa ba. Na fara sanin sai yau shekara 62 yana koyar da mu Alamfa College, to har Allah cikin rahamarsa kuma Allah sa zan shiga aikin jarida. Ina Kaduna ne, ina America ne, ina BBC ne, da inda nake har zuwa jiya Litinin.
shi kuwa Alhaji Sa'idu Dattijo Adhama wanda ke bibiyar al'amuran dan masanin Kano a matsayin gwanin sa abun koyi yace Najeriya musamman Najeriya ta Arewa ta yi rashin jagora
ya dura mana ilimi Allah ya ji kansar zanin Sokoto ai ni har gargadi yayi mun ni da shi yace ku zallike gaskiya da amana kun rike gaskiya da amana kun yi karin mu kun bar gaskiya da amana Allah shi sauke za ku gaba daidai ba wannan kalmar mai sarrafin Sokoto ce saboda haka in muka rike maganar sarrafin Sokoto muka rike maganar dan masanin Kano muka rike maganar su malami ne Kano muka yi aiki da ita ba mu da matsala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mana abubuwa sauka daga kansu ne shine matsala ba mutuwar wanda suka kawo mana abun ba amma in zamu yi aiki da wanda suka abin da suka kawo mana na gaskiya ai ba mu da matsala
in ban sarakunan gargajiya daga sassan Najeriya da gwamnoni kimanin guda 10 da ministocin gwamnatin tarayya da jami'an diplomasiya na kasashen ketare da kuma gwamnonin mara'i da zindar a jamhuriyar Niger na daga cikin waɗanda suka halarci sallar jana'izar ta dan masanin Kano Alhaji Yusuf Mai Tamasile Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
kazo mutun nan kala tashi kai kila ba amsa
kila ba tai mutu ba da haka
ka ko ma kila da kala ba kila ba
tai mutu ba da haka
haka yake to Allah jikan marigayi har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC za gogoma na Washington na cewa karfe 1:17 na asuba
ai bai dace haka ba da uban inuwa da uban magaji tare sun ka tashi ba a ganin Allah ya ji kansa mara fadan baba ba a ga mahaifin inuwa ba ai gida guda suke rotar da ba ta gado ta ba ai sarota alhurma ta da sarkin musulmi kai
To sai ku kasance tare da mu a shirin mu na hatsi domin jin yadda batun sarauta ke nema ya haifar da tsatsaguwa a jihar Sokoto sai kuma shirin mu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin me sake fasalin Najeriya yake nufi ne abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau Jama'a masarun assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Baya ga batun ƴan awarin biyafara wani batu da ake yawan muhawara akai yanzu a Najeriya shine ta kiraye-kirayen garan bawul ga tsarin gwamnatin kasar Ga shimfidar da Nasiru Adamu Hikaya ya hada mana
The federal government is too big, too powerful relative to the federating states.
Gwamnatin tarayya tana da girman iko in aka katanta da jihohin da suka yi gamayyar hada kasar. Da aka kira ga ai garan bawul ga Najeriya ta hanyar rage buwayar gwamnatin tarayyar kishin kasa ne. Inji zaman mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wajen kaddamar da littafin da dan kabilar Ibo Chido Onuma ya rubuta mai takin dukkan mu ma ƴan Biafra dai. Atiku na ganin ya dace a bar jihohi su mallaki iko na tsara tattalin arzikin su da daukar matakai bisa bukatun su. Da hakan kuma zai ba wa ma kananan hukumomi ikon cin gashi kai masu wannan kira na nufi a bawa jihohi ikon sarrafa tattalin arzikin yankunan su da kyale gwamnatin tsakiya da tsara manufofin tsaron kasa da lamuran diplomasiya tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Babangida ya mara baya musamman ma ga batun rage wa tarayya karfin iko
na bar office shekara 24 kafin lokacin mun sanya waɗannan committee su duba yadda za a rarrage wasu abubuwa da federal government take rike da shi a maida wa state
in ka dibe radin kafa kasar Biafra manyan kabilar Ibo da kuma na kudu maso kudu sun fi fifita mallakar dukiyar ta yankin su da daukar musamman ma yankin arewa da cewa shazumami ne mai tantin mazar kwailar man fetur yankin yarbawa dai bai taba koyi bukatar sa ta federalia ta gaskiya ba true federalism inda jihohi za su ke raba iko da tarayya nun lawyer nan ne na Lagos Femi Falana ke cewa ba cinya ba kafar baya don masu maganar garin bawul din nan ba su ma damu da abinda ma'aikata ko talaka za su samu ba hanya ce da yan jari hujja za su ci gaba da bautar da jama'a da zarar wannan batu ya taso da tawon arewa irin su Justice Mamman Nasir na tuno arzikin dalar gida ne.
Daga arewan ma aka tara kudin gida da auduga da farko da kwakwa aka ta aka tono ma. Saboda haka mu ƴan uwanmu ne ba mu gaba da kowa ta in mun da ya nema dan kan da dalilin da suke hada da gwamnati. Kila wani ya yi zalunci to bai so a tada magana.
Bincike ne ya gano magoya bayan shugaba Buhari yana daukar masu kiran garan bawul din masu son rikita kasar ce dan kawo karshen yaki da barayin biro.
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano me sake fasalin Najeriya da ake ta kiraye-kiraye akai yake nufi ne?
Yake sukan faɗi wani abin yau da gaske canza. Dan haka ya kuma barka da sai dai kai sai hasashen mu suke nufi. Bari mu ɗauki abin yanki yanki. Idan yankin Yarabawa suka ce a sake fasalin Najeriya, sai suke yi a ce wato a bar Yarabawa su ci gashin kansu. Sannan kuma abin da ita na gwamnatin tarayya su ci gaba da riƙewa.
Kamar me?
Kamar misali, Yarabawa sun fi kowa yawa a gwamnatin tarayya, ma'aikatan gwamnatin tarayya. Sai suke su riƙe wannan yawa. Sannan kuma a ɗauki ƙarfin iko a bayyana ɓangaren Yarabawa. Sannan in aka tashi raba arzikin kuɗi a fi ba su kuɗi. In ka ɗauki ɓangaren ɗan Niger Delta, sai suke an suka ce a canza fasalin Najeriya sai suke a bar musu arzikin rijiyoyin man fetur. Iya na kuɗin man fetur a ban musu. Amma kuma a ban Najeriya a ƙasa ɗaya a ce ƙasa ɗaya ce duk inda suka je sun bazanci ba ne. Dan haka su ɗago kuɗin man fetur ɗin su su zo arewa su sayi dukkan kadarar da suke buƙata a daina cewa in mutum ya daɗe a guri ba ɗaya ne. Idan ka ɗauki ɓangaren inyamurai abin da suke nufi in suka ce a sake fasalin Najeriya a daidaita su da sauran mutane a kowane mataki na demokaraɗiyya. Kaga kenan ma'ana jihohi biyar ɗin da suka da sun musu kaɗan yadda ko arewa maso yamma suke da bakwai kuma a ba su bakwai. Sannan yadda aka ninka su yawan mutane don haka aka ninka su mutunci a majalisar ƙasa da suna so a fasa wannan a ba su daidai. Sun kuma ƴan arewa da waɗansu su in suka ce haka a sake fasali watakila suna nufin tun da Yarabawa sun riƙe aikin gwamnati sun yamurai sun riƙe tattalin arziki sun kuma a ban musu siyasa kullum idan su ne shugabanni a cikin su za a dinga fidda shugabanni kuma sauran ba za su yarda ba.
Kamar waɗanda ba sa cikin gwamnati kamar misali tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar kamar shi tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida wace riba za su samu na wannan shawarar cewa a sake fasalin gwamnatin Najeriya?
A'a shi kamar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku ai har yanzu yana son zama shugaban ƙasa saboda haka yana so a zo a yi wannan mutum don ya daɗa tabbatar da cewar arewa ya kamata a bar shugabanci don shi idan shugaban ƙasa. Shi kuma tsohon shugaban ƙasa Babangida ba zai rasa alaƙa da wato maganar tattalin arziki ba da kuma shi ma siyasa yaransa da yake so su shiga siyasa a tsara musu hanyar da su ne za su daka makaman iko na sun shiga. Da shi da yanzu abin da suka nufi kenan.
Menene federaliya?
Yawwa abin da ake nufi da federaliya ta tsanta shi ne a raba matakan iko na gwamnati ta yadda za ka ce da ikon gwamnatin tarayya da ikon gwamnatin jihohi da kuma inda za su yi wato gamayya yadda shi ake iya mai tsarin mulki ya kane da yanzu. Amma sai ga mana wato su waɗanda suka tsara mulkin sai ga mana sun bai wa gwamnatin tarayya ƙarfin iko mai yawa. Alal misali akwai wani abu da ake cewa makale shi ne fitoji a tsarin mulki. Bayan an gama tsarin mulkin aka zo aka yi wani tsarin bayani kamar canji to an ce akwai abubuwa da gwamnatin tarayya ne kaɗai take da ikon yin su. Ya ka lissafa abubuwa har 68. To wannan yana nufin in aka je raba kafafin kuɗi na gwamnatin tarayya yana fin yawa. sannan yana kawo waɗanda suke jihohi gwamnatocin jihohi sai su je su kuɗin da yake zuwa musu yayi kaɗan a rage musu. To waɗanda suke magana ta hankali daga cikin masu cewa a canja tsari da yake suke a rage ƙarfin iko daga gwamnatin tarayya a dawo da su jihohi. Kuma inda za su yadda su haka a tsaya iya nan babu laifi idan yanzu misali ka ɗauko duk titunan da ƙasar ka ce duk ya kowace jiha titin da yake ƙasar ta rufe kuɗin da gwamnatin tarayya take rufe na yin titi da gyara ta bayar da jihohi akwai hankali a ciki. Idan ka ce ba da hutun nan yana cikin wannan cikin da kake cikin gyara 66 abubuwa ne tsanta da kuma na 7 da na 8 sai aka buɗaɗɗiyar kofa wanda kullum gwamnatin tarayya za ta iya ƙara wa kanta ƙarfi duk in aka rage wannan babu laifi. Ko kuma ka ce awo na eksikeli da kwanan awo ikon gwamnatin tarayya ne to duk irin waɗannan in ka dawo da su zai yi ko ka ce ƴan sanda dole gwamnatin tarayya ne har ta wata jiha ce ƴan sanda duk wannan in ka dawo da su sai ka rage kuɗin da gwamnatin tarayya suke da shi jihohi su samu watakila sai ka ɗan sami abin nan amma malam Sahabu abin da yake akwai lokaci a jamhuriya ta farko sun waɗannan abubuwan hakan suke da kowace siya siyar arewa siyar yamma siyar gabas kowace tana da tsarin ministanta tana da majalisarta ta dokoki da ta gwamnati tana da development plan ɗinta tana da ƴan sandanta tana da tana da kotunanta tana da komai naka amma suka fi zama lafiya su yi takardar da su rike da yayin sosai shi ya sa sojoji suka dawo da mu wannan federaliyyar amma sai iti yi ta yanda su kamata amma a haka a inda take nan da ya fi tsaya su duma tsarin mulki tsanai ta hali a hakan wanda za a ci gaba amma ba sa bi. Ina tabbatar maka da yawan su zama kakarin tsarin mulkin.
Masu haro da aka Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da yadda sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Eli Kaya da kuma Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abba wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ina kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ya yi taron gaggawa a yau Laraba a asirce akan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta kaddama a baya-bayan nan. Amurka ce ta buƙaci shirya wannan zaman gaggawar. Masu fashin baki akan harkokin sojin Amurka sun yi zaton Koriya ta Arewa ta yi gwajin makami mai linzami da ka iya zuwa wata nahiya wadda ka iya zuwa Alaska. Qatar ta ba da sanarwar shirinta na ƙara samar da iskar gas mataki da ake ganin tana ɗauka ne domin shirye-shiryen tsawaita takaddama tsakaninta da wasu makwabtanta na yankin Gulf. Hukumar samar da man fetur gwamnatin Qatar ta faɗa a jiya Talata cewa za ta inganta samar da iskar gas na amfanin cikin gida da kashi 30 cikin 100 cikin 'yan shekaru masu zuwa. Wasu gungun ɗalibai matasa a ƙasar Gambia sun yi fushi tare da nuna matuƙar damuwarsu akan hana su takardar izini na shiga Amurka da aka yi.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safe rayo amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abo da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.